أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيها كبركة مدسادوا وأن مسلاة ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين dan ci gaba da majlisi na alqur'ani zamu ce ko kuma tsaraba ta ramadan wannan shine majlisi na biyu muna biyu ga watan ramadan hijira daga garin makka zuwa madina 1447 idan ba manta ba jiya mun fara tsokaci akan wasu ayoyi guda biyu mun fassara aya ta harko mun huddo abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin ayar yau insha Allah zamu ci gaba akan aya ta biyu mu gani abinda zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan ayar kamar yanda kullum muke nanatawa shi wannan alqur'anin ubangiji ya saukar mana da shi ne ba dan komi ba dan mu ringa tadabburi akan abinda aka saukar mana so da yawa nake buga mi dan karamin ko dan tadaitancen misali ga mai hankali wanda zai iya hankaltuwa akan shi hatta da wannan majalisin na buga irin wannan misalin nake cewa kaman misalin wani ne yana zamne yana kalkashin wani shugaba wanda yake jagoranta yake jagorantar shi misalin mu ce shugaban kasa sai ya kiraye shi a lambar wayar shi yace wani ina da sako muhimmin sako wanda zan aiko maka bayan haka ya sake kiran shi bayan wani lokaci yace wani ina da muhimmin sako wanda zan aiko maka washe garin shi kurum sai gwamnatin garin sa sai ya kiraye shi yace shugaban kasa ya bada sako yace a kawo maka wannan sakon da ya bada a kawo maka bai yarda ba wani ya dauki sakon nan ya kawo maka ba cewa ni in tako takin in zo hakko gidanka in kawo maka wannan sakon dan haka ina so ka tamta mini gidanka a ni ne ina wuri kaza ba matsala lokaci kadan sai ga shugaba kai ga gwamnatin da jiniya ya tattaro da tawaga shi ya zo kofar gidan shi ya dauki sako ya bashi sakon nan ba komi bane ba envelope ce da takarda a ciki yana jin dadi ya shiga gida ya bude envelope ya karanta ya leka yayyayi ya karanta bai iya karantawa bai san abin da yake ciki ba sai ya ajiye wannan envelope din sai ya huto yake cewa da zuba kun ga gwamnatin garin mu ba ya zo ba gida na ba eh to shugaban kasa ne ya aika mu da sako wannan sakon gashi nan yana gida na na ajiye shi bai san abin da yake cikin wannan sakon ba kuma bai dauka ya kai wanda zai iya karanta mai ya fahimtar da shi sakon nan ba wannan mutumin ka lissafa shi daga cikin masu hankali to kwatam kwatin mutumin da Ubangiji kamun ya turo mana da manzanmu sai da ya turo da annabin Musa. Annabin Musa nan ya shelanta wa al'ummar shi aka rubuta a cikin At-Taurat shi ga annabi nan za a aiko. Annabi Isa ya zo ya isar da sakon ga annabi nan za a aiko ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Gashi nan kamar yanda Ubangiji ya bayyana mana a cikin Al-Qur'ani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yanda suka san siffan manzanmu sallallahu alaihi wa sallama suka san siffar shi ta halitta suka san haliyyar shi to kamar yanda kamar yaka ce diyan da suka aiwani haka suka san shi makuratar sani suka yi wa manzonmu sallallahu alaihi wasallama, duka wannan menene albishir ne guda biyu wanda Ubangiji ya aiko ga wa'ansu al'ummu, lalle da kai wani annabi wanda za a aiko da sako, wannan sakon nashi zai yi haimana, zai lullube dukkan sakokunan sakokuka wanda aka aiko kamun shi. To kaga wannan ya huto kenan, misalin shugaban kasa ya maka kira bi, to wannan Ubangiji ne ya aiko da sako, ga sakon nan za mu aiko. Bayan jimawa sai ga annabin nan karan kanshi an aiko shi, ya zo da wannan alqur'ani, da ya zo ya isar da wannan sakon kamar yadda aka umarce shi ya isar da shi. Ya ayyuhan nabiyyu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatak, aka umarce shi ya isar da sakon da aka bashi, aka tilasta shi ko aka bashi misiyo in isar da shi, ya isar da shi. Yanzu sai muka dauki wannan sakon sai muka kai gida muka aje, kwarubu ni ma gidana da kwai alqur'ani, a gidana da kwai alqur'ani, baka san ba abin da yake cikin alqur'anin ba, baka san ba sakon da aka turo maka na daga wannan alqur'anin ba, kuma baka dauki wannan alqur'anin ba, ka tafi makaranta aka karantar da kai sakon da yake ciki ba, ka dauki kanka aka ha matsayin mai hankali da kai da wancan miye bambancin ku, barantana shi wannan sakon na biyu na alqur'anin nan shine wanda zai maka gata rayuwarka ta nan duniya, ya maka gata rayuwarka ta gobe kiyama. Ki sanya ba wanda yake moruwa da alqur'ani kamar wanda lokacin da yake karanta wannan alqur'anin yana shinshina abinda Ubangiji yake wadi mai a cikin wannan sakon. Zaka ji wani yana karanta ko ana karanta mai alqur'anin ya san ma'anar shi, ko yana karantawa ya san ma'anar shi, zaka ga ya hushe da kuka. To wannan shine abinda Ubangijin mu yake nuhatar mu da shi, afala yatadabbarun alquran, shin wai ba za mu tsaya ba mu ringa tadabburi akan ma'anonin alqurani ba, duk abinda duk sakon da aka isar maka ka fahimce shi daga cikin wannan alqurani. Walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, wannan alqur'anin da wani ne ya sabkar da shi kuma bayan Ubangiji, wallahi da sabarin da za a yi ta samu ba na wasa bane ba, amma dai tanzilun min hakimin hamidin, sabka ce da wanda yake abu ne wanda hakimun mai yawan hikima, wanda ya cancanta a gode mai shi ya sabkar da wannan alqur'anin. Yanzu ka ɗauki misali kalmomi, zaka gani adadin kalmomin da aka ambata na mutuwa, da adadin kalmomin da aka ambata na rayuwa, da adadin kalmomin da aka ambata na aljanna, da adadin kalmomin da aka ambata na wuta, zaka same su dukkansu tsawonsu ɗaya, dukkansu adadinsu ɗaya, 145. Mutuwa 145, rayuwa 145, waye zai iya wannan lissafin ya samu? Gashi nan a can an ambata, amma dai ga abin da duka aka samu a cikin alqur'ani. Ai in ba hakimi ba, ba wanda ya isa haka, sai sanya ya dau alwashin kare kayan shi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka sabkar da wannan ambatar kuma mu za mu kiyaye kayan mu, ko mutun ya ce ba zai yi ba, to mu dai mun yi alkawari, sai an samu wa'ansu wanda za su tsaya tsayin daka akan wannan alqur'anin, sai an samu wanda za su tsaya tsayin daka wurin harkace shi, sai an samu wanda za su tsaya tsayin daka wurin kiyaye wannan alqur'ani. Allah ya datar da mu. Ayat mu ta biyu shine Ubangiji yake cewa ayyaman ma'budat, bayan ya bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku wanda kuka yi imani lalle ku saurara ga wani babban kira wanda Ubangiji yake yi a gare ku, shine an farlanta muku wannan azumin wata na Ramadan kamar yanda aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, dalilin da ya sanya muka farlanta muku wannan azumin shine dan ku samu takawa, anan la'alla ta'ani lit'alil, dan ku samu takawa Ubangiji ya farlanta muku wannan azumin. Sai ci gaba da bayani yake cewa ayyaman ma'dudat, wannan azumin da aka farlanta muku kwanuka ne wanda suke ɗan idayayyu, nan ya kawo mana ayyaman, ayyam yana nihin ta zo ne bi ma'ana bi siyakin nakira, ita kuma nakira idan ta zo tana bayani imma an tufidu alqilla au tufidu alkasara au tufidu alazma, ko ya kasance ta zo ne da abu wanda yake takaitacce ta fahimtar da kai wannan abun ɗan kaɗan ne, ko kuma wannan abun babba ne, ko kuma wannan abun mai girma ne. Sai Ubangiji sai ya ƙara sai ya ce ma'adudat, ƴan tsiraru, ƴan ƙidayayyu ne, ƴan ƙidayayyu ne. Kaga wannan ya nuna maka kwanukan ba wa'ansu kwanuka bane na azu a gani ba, kwanuka ne wanda suke ƴan kaɗan, kuma wannan tsari ne na Ubangiji, yanda yanayin gejin jikinka yanda zai dauka, haka aka yi maka ayyaman ma'dudat, kwanuka ne wanda suke in kidayayyu. Yace fa man kana minkum maridan aw ala safari, duk wanda ya samu kanshi a halin bulaguro ko a halin rashin lafiya, to fa iddatu min ayyamin ukhar, wannan kwanukan zai sha azumin shi sai ya rama su a wa'ansu kwanuka wanda suke koma bayan watan Ramadan. Yace faman wannan wa alal ladhina yutiqunahu, nan faman kana minkum maridan, kana man shartiyya ce wanda ya kasance kenan, sharadin shine wanda ya kasance halin marar lafiya, saboda kana tazo fi'ilu shartin ne, fi'ilu shartin kuma wajibi ne a samu jawabu shartin din shi, shine yace faman kana minkum maridan aw ala safarin, wanda ya kasance halin rashin lafiya ko halin bulaguro, sai aka amsa maka da jawabu shart, fa iddatun min ayyamin ukhar, zirama a wa'ansu kwanuka kuma bayan kwanukan Ramadan, tunda ka sha abinda zaka yi zaka rama su. Yace wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, nan kalmar wa alal ladhina yutiqunahu, wa inda suke yin azumin amma dai lokacin da suke yin shi suna cikin halin mashakka, halin kunci, halin wahala, to abinda za su yi ta'amu fidyatu ta'amu miskin, sai su yi fanshi kansu da ciye su da miskini guda daya. Wannan kamar yanda hadisi na Salma bin al-Aqwa yazo yake bayyana mana, yake cewa lokacin da aka sabkar da wannan ayar shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, wannan ayar sai ta shahi wannan ayar wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskina. Aslan Ubangiji da ya farlanta azumi, ya farlanta shi ne ga wanda yake iyawa, ga wanda bai iyawa, ga wanda yake iyawa, da wanda yake samun tsanani lokacin da yake yin azumin nan, yake samun wahala. Sai aka ce mai, to in baka iyawa shine zaka ci su da miskini kuma ka sha azuminka. Kenan a wannan halin azumin aka kashe biyu yake, wanda yake iyawa ya azumin shi, wanda yake samun wahala a cikin azumin shi sai ya ci su da miskini ya ajje azumin shi. A lokacin na azumin duk da an farlanta, amma dai kana da zaɓi ko kai ko kuma ka ci su da miskini, ka ajji azuminka tare da ci su da miskini. Shine wanda yake yin azumin yana iyawa ya yi azumin, kaga nan sai ya kawo maka man kana maridan aw ala safar, waɗanda suke halin bulaguro ko halin rashin lafiya, su an riga an ɗauke musu yin azumi, sai bayan azumi sai su rama wannan kwanuka wanda suka sha. Wanda ko yake iyawa sai yake samun mashakka, wahala a cikin ɗaukar azumin nashi, yana iyawa, yana iya kaiwa lahiyar shilau, amma dai idan ya ce zai sha wahala, sai aka ce mai ya ci su da miskini guda ɗaya. Wannan aya ita ce aya wadda za mu karanta a gaba, ita ce ta sha'ani wannan hukuncin. Shi ne can kutiba alaikum siyamu shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda faman shahida minkum ash-shahra falyasum, duk wanda Allah ya kaddara watan ramadan ya shigo yana halin mai lahiya, yana halin mai rai, to wajibi ne ya azumci watan ramadan. Wai ba hira a ce mai a'a zai biya zai ajji azumin shi ya fanshi kan shi da ce sai miskini guda daya. Ina fata an fahimta. Kina Ubangiji yake cewa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, wa inda suke iya azumin amma dai lokacin da suka dauki azumin suna samun kansu halin kunci, to za su fanshi kansu da ce su da miskini guda daya. Yace fa man tatawwa khairan fa huwa khairul la, duk wanda ya kara da wani abu wanda yake na alkhairi, to alkhairin yana komawa kan shi. Kina wannan yana nuna mana fadala, wanda ya tsaya wa anta sumu khairul lakum, wanda ya tsaya ya yi azumin a kan ya ce su da miskini, to shi ne abu wanda yake mafi alkhairi a gare shi. Ya ce wa in kuntum ta'lamun, in dai kun kasance masu sani na daga irin lada wanda za ku samu abun Ubangijinku. Wannan aya idan muka diba zan mu gani muna iya fa'idantuwa da wa'ansu abubuwa wanda na ba sa biha insha Allah. Na farko shi ne za mu iya fahimta lalle kwanuka na azumi kwanuka ne wanda suke ɗan ƙidayayyu, kamar yadda Ubangiji ya bayyana mana ayyaman ma'dudat, kwanuka ne wanda suke ɗan ƙidayayyu. haka idan muka leka zan mu gani wannan kira da Ubangiji yake cewa ayyaman ma'duda kwanuka ne yake da yayu yana nuna maka abu ne wanda ba bai taka kara ya karya ba abu ne wanda yake kayan wahala ba wanda zaka tada hankali ba idan an ce Ramadan ya gito to har mutun zaka yi shi gurin hankalin shi a dace kuma wannan da yawa zaka samu wa'ansin lokacin da za a ce ga azumi ya kama to wace ba ana lissahin tsoron kwana kaza wa'ansu suna jin dadi shi kuma yana cikin tashin hankali kadda za a ce ya za a yi ne ya azumin nan ya za a yi kaza ya za a yi kaza abubuwa makamantan haka haka idan muka leka zan mu gani yana ɗaya daga cikin rahamar Ubangiji sai ya zabi wa'ansu kwanuka wanda suke kidayayyu ba a ce maka shekara za ka yi kana azumin nan ba ba a ce wata shida za ka yi kana azumin nan ba in an farlanta mana wallahi ba abinda zai hana sai mun yi wannan rahama ce ta Ubangiji wanda ya yi mana sai ya sanya kwanuka ne wanda suke ɗan kidayayyu wanda za ka azumce su ma ba ka ma san da ka azumta ba wani zai gani in an shiga goma ta farko an kai ta biyu zai ringa mamaki ya aka yi kwanukan nan suka zarce suka ta yi a haka haka wannan duka yana ɗaya daga cikin rahama ta Ubangiji akan al'ummar shi ta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka za mu iya fahimta ƙarƙashin wannan aya duk lokacin da ƙumci ya shigo to ana neman ma mutum sauki a cikin addini amma ja'ala alaikum fi dini min haraj Ubangiji bai sanya wa wannan addinin bai kasance mana kayan ƙumci ba duk lokacin da zamu aiwatar muna cikin tashin hankali ko abinda aka umarce mu mu aiwatar sai mu samu kanmu cikin tashin hankali ya za a yi ni kaza ya za a yi ni kaza sai Ubangiji ya kaddara mana al-mashaqqa kamar yadda malamai suka tsada ka'ida suke cewa al-mashaqqatu tajribu at-taysira duk abinda yayi tsanani to wannan tsananin yana iya janyo maka sauki kaga sai ya sanya mana wanda ya shiga halin rashin lafiya kaga rashin lafiya hali ne na kumci haka bulaguro hali ne na kumci sai aka ce to an dauke maka wannan yinin ka sha azuminka ba wani abin da zaka rama ba wani abin da zaka ci na daga kafara bayan watan Ramadan sai ka rama wannan yinin wanda ka sha azuminka a cikin shi ka gani sauki ya zo duk lokacin da kaga tsanani to ka tabbata saukin yana baya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wannan shine ka'ida a gun Ubangiji haka idan muka leka ayar zan mu gani tana mana bayani halaccin wanda yake halin rashin lafiya ya sha azumin shi a halin rashin lafiya sai dai halin rashin lafiya muna iya kasasa kashi uku na farko shine wanda yana bai da lafiya amma dai da zai dau azumin shi sai dai ya kara mai lafiya ba zai shiga cikin halin kunci ba to anan malamai suke cewa abinda yake babu rangwame a tare da wannan mutumin yayi azumin shi shine abinda yake fatala a gare shi kamar yadda da yawa daga cikin malamai iya wannan Ibn Usaymin ya ta yi akan a wannan ba a ma bashi ma rangwama bai da lafiya idan ka kalle shi bai da lafiya amma dai yin azumin idan zai yi ba wata wahala wanda zai ta kara mai ba wani kara mai rashin lafiya zai face ta kara mai ma lafiya haka kuma ba wani wahala wanda zai samu kanshi a cikin ta to wannan babu rangwame a tare da shi zai yi azumin shi sannan na biyu shine wanda idan ya ce zai yi azumin to zai haɗu da mashakka zai haɗu da wahala amma dai yin azumin ba zai cutar da shi a gangan jikin shi ba to wannan malamai suke cewa a haƙƙin shi an karhanta mai yin azumi bai kamata a yi azumin ba ya ajiye azumin dalilin wahalar da zai sha ka gani sauki ake neman ma al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku shine wanda bai da lafiya da zaran yayi azumin sai dai cutar ta karu akan cutar da gare shi to wannan haramun ne qatan yayi azumi saboda bi Ubangiji yana bayyana mana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kadda wala turqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kadda ku kai hannayenku zuwa ga halaka kadda ku kashe kawunanku Allah mai tsananin tausayi ne akan ku da haka wannan haramun ne qatan yana halin wanda rashin lafiya ya dau azumi bai dacewa haka daga cikin abubuwan da zamu fa'idantu da shi karkashin wannan ayar shine halattin mai bulaguro ya ajja azumin shi shi ma mai bulaguron kamar yadda Ubangiji ya awa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda ya kasance halin bulaguro to shi ma zai ajja azumin shi ya rama a wa'ansu kwanuka wanda yake koma bayan Ramadan idan muka dauka shi ma mai bulaguro muna iya kasa shi kashi uku na farko wanda idan ya tashi bulaguron shi babu wata wahala a cikin shi kamar irin bulaguron da muke yi ya kasance in ba ma
kana wajen bulaguran ka yi wahaltuwa akan lokacin da kake cikin bulagura, zaka shiga mota a sanya maka AC, kana zamani za a yi ta tuka ka ai ta tahida kai har zuwa illa ma sha Allah. Kaga wannan ba wata wahala a cikin shi. To wannan malamai suke cewa wannan abin da yake dacewa shine abin da yake fadala a gare shi, shine ya dau azumi, amma dai in ya ajje azumin shi babu komai a kan shi. Mafi fadala a gare shi shine ya dau azumin shi. Dalili da kwai hadisin Abdullahi bin Abwan, hadisin Abi Darra, wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, wanda yake bayyana mana Abdullahi bin Rawaha yake cewa wata rana mun huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani bulaguro. Yace bulaguran nan a wani yini ne wanda aka yi rana a rana mai tsananin zafi. Yace hayya kai wa'ansu daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, suna dora hannayensu a saman kawunansu dalilin rana, su dan sha makance rana a kawunansu. Yace babu wani wanda yake azumi a cikin tawagar nan in ba ni da manzon Allah ba. Abdullahi bin Rawaha yake bayyana mana wannan. Abu Darda yake bayyana mana yace ba wa'ansu wanda suke azumi a cikin tawagar nan in ba manzon Allah ba da Abdullahi bin Rawaha. Kaga wannan shi ke nuna maka yin azumin in kana tunanin ba za ka samu ba wata mashakka wata wahala ba, to kai azumin shi ne mafi fadala. Kaga manzo Allah ya kasance cikin bulaguro, haka Abdullahi bin Rawaha ya kasance cikin bulaguro, dukkan sun yi azumin su, dalilin sun tabbatar ba wata mashakka ba wata wahala wanda za su samu a ciki. Na biyu shi ne wanda zai yi azumi ya kasance da kwai wahala, makuraciyar wahala a cikin bulaguranci, zai yi hanyar sahara. A gani in a wani hali zaka yi tahiyyar nan da kwai mashakka a cikinta, to wannan abin da yake nan mutum ya ajje azumin shi shine abin da yake fadala. Ka ajje azumin ka yayi fadala akan ka dau azumi. Shi kuma dalili da kwai hadisin Jabir bin Abdullah radiya Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana mun huta bulaguro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, can manzo Allah sai ya ga an yi tunturudu akan wani mutum, taron mutane akan wani mutum. A lokacin nan manzo Allah sai yake tambaya miye akai wannan mutumin ya fadi akai taro akan shi, sai suke ce mai ai wannan mutumin azumi ya dauka kuma ya ke karya azumin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa minal birri as-siyamu fi safari, bi dai daga cikin biyayya ko baya daga cikin biyayya mutum ya dau azumi lokacin da yake cikin halin bulaguro, idan ya kasance lalle azumin nan zai takura mai ko zai samu tsanani a cikin rayuwar shi, bai daga cikin biyayya. Na uku shine ya kasance wanda zai dau azumin mashakka ce, wahala ce wanda take mai tsanani zai hadu da ita. To wannan an haramta ɗari bisa ɗari mutum ya yi azumi a cikin wannan halin. A ga wannan shi mafi fadala ka yi azuminka, tunda abu ne kana da kwai wahala, amma dai wahalar ba makura ce wahala ba ce ba, to abin da ya yi fadala shi ne ka ajje azuminka kadda kai. Na ukun shi ne wahala ce wadda take mai tsanani, ka kama hanyar bulaguro, to wannan abin da yake haramu abin da yake wajibi a kanka ka ajje azuminka kadda ma ka ringa kirdadan a'a bari in dauka ko saboda kaza ku a'a ka ajje azumin shine abin da yake. Dalili da kwai hadisin Jabir bin Abdullah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun huta bulaguro tare da sahabban shi, a lokacin nan tsanani yayi tsanani, sai suke kallon manzo Allah mi zai yi, ga zahir rana ga wahalar bulaguro, sai ake kallon manzo Allah mi zai yi, can manzo Allah bayan sallar al'asar da ya fahimci halin da sahabban shi suke ciki, sai ya sanya aka kawo mai ruwa ya sha ruwan shi a cikin bulaguran bayan sallar al'asar. To manzo Allah ya karya azumin shi, to waye zai yi saura? Kowa sai ya karya. Dalilin me? Sabida dalilin halin da sahabbai suka shiga halin kumci. Kinan a wannan halin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ulaikal ussatu ulaikal ussatu, wanda basu ajji azumin su ba cikin halin wannan kumcin. To wannan suna ɗaya daga cikin wanda suka saba wa Ubangiji, suna ɗaya daga cikin masu zurfi. Kidan idan ka samu kanka cikin irin halin kunci, kuma abin da za ka yi za ka karya azuminka. Daga cikin abubuwan da za mu iya fa’idantuwa da shi a ƙarƙashin wannan ayar shi ne lalle bulaguran da aka ba mu damar mu ajje azumi a ciki ba ƙayyade mana shi ba da lokaci, ba ƙayyade mana shi da masafa ba. Wuri masafa shi ne distance ɗin da za mu tafi. Al’ada zan mu mayar da ita zuwa ga wannan hukuncin duk inda za a kiraye shi bulaguro in daga nan zaka tafi ka da mari za a kiraye shi bulaguro to in ka ta kama hanya kada iya ajiye azumin ka ka dau hukuncin mai azumi kuma a yaushe ne mutun zai iya fara kirdada ko zai iya sanyawa kanshi sunan mai azumi misalin yau da daddare ne niyya nace zan tahiyya shi kuma ana huta kamun lokacin sahur ake kama hanya a huta daga gari to halin da nake ciki madama ina cikin gari wajibi ne ya dau niyya azumi in na dau niyya azumi in lokacin sahur yayi zan dau azumi da an mun kama hanya mun huta daga gari na tabbatar yanzu ina cikin bulaguro to a wannan halin sai in nemi abin da zan karya azumi na in karya an ci gaba da tace ina amma dai baka huta ba sai ka ce a gobe azumi zan yi kurun ban na dauka azumi ta kan yi bis in na bar gare ka to wani ka dora wa kanka zunubi inda Allah zai kaddara bulaguron bai yi ba ka gani ka bata wa kanka bulaguro lokacin da ka shiga bulaguron a lokacin nan ko lokacin da ka kasance halin mai bulaguro a lokacin nan ne kake hukuncin mai bulaguro a lokacin nan kake da damar ajje azuminka a lokacin nan ka shiga halin mai yin kasau kuma bayan haka mazaunin gari kake ina fata an fahimci misalan haka idan muka leka ayat zan magani hikima ce ba karama ba yanda ubangiji yake hukumta hukuncin shi mataki bayan mataki kaga ai anan ayat ta nuna mana wanda yake iya yin azumi amma dai sai aka samu idan ya dau azumin yana gamuwa da wahala sai aka ce mai ce su da miskini ya ajje azumin shi ya ce su da miskini kaga wannan menene bitadarruj ne kaga ana so ne a saba wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yin azumi kaga an ce wanda yake iyawa yayi in yayi shine mafi alkhairi a gare shi wanda idan yace zai yi azumin yana halin mai lahiya zai samu kanshi a halin kunci to an ba shi dama ya ajje azumin shi ya ci da miskini daya kuma bayan wannan rana wanda ya sha azumi kamun a shahi wannan hukuncin kaga wannan shi yake nuna maka lalle shari'ar nan ana dora ta ne bitadarruj anni sannan yanzu daga baya aka ce wannan hukuncin na wanda yake iyawa ko wanda bai iyawa ko wanda yake halin yake idan yayi azumin zai samu kanshi halin kunci an bashi dama ya sai musu aka ce an shahi wannan hukuncin yanzu wannan faman shahida minkum sharaf ne yazo mu duk wanda Allah ya kaddara mai rayuwa ya shigo cikin wannan watan yana halin mai lahiya yana halin mai rishin bulaguro to wajibi ne yayi azumin nan ina fata an fahimta sai daga cikin abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan ayat shi ne sai aka ce mana fidyatun min fidyatu ta'amu miskini shi ne ciyas ko fansar da kai akan ciyas da miskini guda ɗaya ciyaswa kuma wannan ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahlilu rababa shi ne min awsati ma tut'imuna ahlikum shi ne matsakaicin abinda kuke ciyas da iyalanku yanda ake yi a gidanka sai ka daidaita ka sabku matsakaici sai ka ciyas da miskinin nan shi kuma miskini idan aka kiraye miskini aka kiraye fakiri dukkan su hukuncin su ɗaya miskini shi ne wanda yake da abincin sama da rabin shekara fakiri shine wanda bai da abincin sama da shekara sama da rabin shekara wanda bai da abincin sama da rabin shekara wannan shine fakiri miskini kuma wanda yake da sama da abincin rabin shekara wannan shine miskini su zaka nema ka ci su da shi kuma abinda aka yi so shine ka samu danyen ka samu da hayyan abinci ka bashi yanda zai ci yayi gaba kuma haka kalkashin wannan ayat zamu iya fahimta lalle ayyuka wanda ubangiji yake umurtan mu aiwatar da kai wanda yake mai fadala da kai wanda yake shi fadala kaga wace yace mana wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ku yi azumin shine mafi alkhairi a gare ku inde kun sani inde kuna da masaniya akan abin da za ku samu haka idan muka koma cikin sunna zan mu gani ubangiji yana bayyana mana la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azam darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna baywa hada wanda suka ciyas suka fari fafutuka suka yi bada gudunmuwa a cikin wannan addinin kamun a yi fatahu makka da wanda suka zo bayan su dukkan su sahabbai suke amma dai ubangiji ya bayyana mana wa kullun wa'adallahu al-husna dukkan su an musu tanadi wanda yake mai romo shine tanadi na gidan aljanna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ke ƙara tabbatar mana la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal mujahidin ghayru lid-darri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja wa kullun wa'ada Allahu al-husna biwa hada wanda ya zauna a gida da wanda ya huta dan dauka kalmar la ilaha illallah a ce wai ladan su guda daya a kowanne ubangiji ya bashi wannan yahi wanda ya huta aka fafata da arzashi yace yahi fadala abun ubangiji yahi lada abun ubangiji amma dai kowanne yana da sakamakon shi wanda ubangiji ya tare da mai a cikin gida aljanna kamar inda yake bayyana wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima kira wannan shine abubuwa wanda zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan aya soran mu minti daya kinan inda kai tambaya sai mu amsa sai mu lige kamar yadda muka yi alƙawari minti 30 insha Allah na'am
to kina ana sai mun yi shi lafiya a wancan wata na da tsari misali da ya wuce to kuma da kayan aishi ka sha azumin nan ba ku samu karama su ko kuma ba ku ce rawa har wannan ya rasu idan mu ne
tuba kurmu za ka yi sai ka kirda duwata sai ka kirda bayan ramadan sai ka rama wancan amma dai sakaki ne ba karami ba ya kasance mutum ya bar azumin da ya kamata kana da wata 11 a ce ka ga zai yin shi kuma har wani azumin ya tarho ka shine ba wani kaffara da ta hau kanka zaka tuba ne zuwa ga ubangiji baya ne daga cikin abubuwan da aka sanya ga abinda zaka yi dan kai kaffara akan su kurma abinda duk karamin laifi shine ake yin kaffara babban laifi wannan kuma tsankaninka ne da kai da ubangiji ke ga koma ka in san samu ne kai arwalla kai raka'a guda biyu ka daga hannayenka kai salatul istighfar ka nema ubangiji ya gafarta maka na daga abinda ya kasance wallahu ta'ala alam
ya man da shi da gidan da shi ne mun da shi da dole ana yi da shi gaba daya ko kuma sai kullun samu da guda
ana iya huddawa gaba daya amma dai abin da yake a bada danyen abin a bada abinci wanda yake da hehe shine abin da yake Anas bin Malik lokacin da latijantaka ta kama shi tsuha ya kai tunda ai addini hu mai sauki ne fa koda wai in shekarun sun kai in dai zai iya daukan azumi ya ringa jin wahala a daukan azumin da yake yi albarkacin shekaru ya aje kayan shi ya ce su da miskini guda daya a kullun kowane yini in ya ga dama sai ya tattara miskini guda 30 a harkar Ramadan ya ce su da su ya kare Anas bin Malik a Basra abinda yake yi daga an ce watan Ramadan ya shiga sai ya tattara miskini 30 sai ya ce su da su lokaci daya shikenan ya kare ya cika aikin shi kenan mutum yana iyawa ya hada ko kai biyu ko kai ɗayan ko kuma ka hada su lokaci daya ka ciye su da su dukkan su wannan an baka dama almuhimu abin da ake so shine ciye su wa diyini daya in ka sha to wannan wajibi ne fidyatu ta'am miskina kamar yadda Abdullahi bin Abbas na wanta a cikin ayar ban bayyana ba Abdullahi bin Abbas yace wannan aya akan latijo da latijuwa wanda suka sha shekaru akan suka sabka shine wanda baya iya yin azumi in ya dauka zai shiga cikin halin wahala dalilin shekaru to an bashi dama yinin wannan da bai yi azumi ba ya ce su da miskini kuma yana da damar ya hada su lokaci ɗaya miskinin 30 ya ce su da su ko kuma a'a ya rarraba ɗaya gwalgwadon karfin shi wallahu ta'ala alam
wanda bai yi azumi
sai ya ci yas sai ya ci yas sai ya tayi nema na zai nema ya nema shi san ya ai aka ware da kai zakka yanzu in an hudda zakka irin wa'inna ana siblansu sai a basu ko kuma a cikin baitul mal a dauko a basu kamar yanda wannan mutumin da yazo sahar da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah na halaka kuma na halakas yace ya akai me ya halakar da kai yake cewa ai na fada wa iyallaina a cikin watan Ramadan sai manzo Allah yace me to abun mai sauki ne kana da bai wanda zaka entar da ita yace ba manzo Allah wannan da ita yace ka iya azumin wata biyu a jere
yace manzo Allah wannan yace ban na iyawa to wanda bai yi ba ya gaza kame gaban shi a cikin kwana 30 a ce kuma he ya jera wata biyu yace manzo Allah ban na iyawa yace kana iya ci su da miskini 60 yace wallahi manzo Allah ban na da sai ayyaye zamuna can an jima sai aka kawo manzo Allah sanhu na dabiro sai yace ina mai tambaya yace gani ya manzo Allah yace to dauka ka tai ka ciye su da miskinan 60 da wannan abin da aka baka yace manzo Allah wa zan ciye su miskini yace to shi fa ya tabbatar wa tsakankanin wancan mashigaggarin Madina da wancan mutaggarin Madina ba wani gida wanda ya kai gidan shi talauci manzo Allah he yi dariya har sai da wannan hakurin shi suka bayyana sai yace to ka tai ka ciye su da iyalanka kaga ai ba a sabke me ba dauka akai aka bashi dalilin uzuri aka ce to yace su da kanshi shi yasan ya aka ce wannan shi kadai aka wa inda tana sabkuwa akan shi dalilin talauci da manzo Allah yace me tahi an yahe maka kaga wannan kafara wajibi ne ta hawo kanshi sai aka ce me ranguman da aka me shine wannan abin da zai ce su da miskini saboda shi ma miskinin ne yace su da kanshi wannan shi kadai manzo Allah yawa kidan in ka sha to ka nema abinda zakka mai gurbin shi shine ka ciye sa miskini daya ko da kai in miskini ne ko fakiri ne ba a sabke maka ba wallahi ta'ala a'lam kan muja mun yi alƙawarin minti 30
zai ayi abin zai bla kuma bla kuma akwai bakin sassa da aka kai shi kuma da ce
mun yi bayani yanzu a karatun muka ce bulaguro yanda al'ada ta yanki in daga nan zan tashi in ce ka da maru zan tafi in dai za a kira shi sunan bulaguro to ina da hurumin in ajje azumina ina da hurumin in yi kasar shi ba shari'a ba ta haddada hatta kaga malikiyya sun haddada mil kaza sauran wannan umuman manzan Allah bai haddada ba wani nassi na sunna wanda yazo ya haddada mana daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine bulaguro shine ake kira bulaguro shi wannan an bar shi a cikin akan al'ada zan tafi wuri kaza nan a garin mu ana iya kiran shi bulaguro eh bulaguro ne kun me ka ajje azumin ka
ka zama
zango ba wai misali ne wai inda zan mu iya kiranta a da bulaguro ce amma dai a yanzu ai ba ma kiraye ta bulaguro ba shine
kuma a cikin gari ne
shine a in dai ta shigo ai shine muka ce a al'adance yanzu duk wurin da zan mu iya kiran shi bulaguro to wannan muna da intin mu ajji azumi muna da intin mu kasar da zaran ka huta daga garinku kamun ka isa kana iya yin kasaru kana iya ajje azuminka kamar yadda muka bayyana shi ko mai azumi yana da hali guda uku mun yi bayyana wanda da azumin da rashin yin azumin da rashin yin azumin kamar duka ɗaya ne to yayi azumin shine yi fadala da wanda kuma yana iya yin azumin amma dai zai hadu da wata wahala ɗan kaɗan to ya ajje azumin shine mafi fadala wanda kuma zai hadu da wahala in ya dau azumin to wannan kuma ulaiikal ustad in ya dau azumin yayi sabu ya ajje azumin shine abin da yake
yanzu kamar zan tafi mai
na'am
amma a cikin karkar din nan ba ta sanyi
na'am
in da dau azumi mun ajje ba
yayi shine ma mafi fadala tunda duka ɗaya ne da zaman ka da wannan bakka da wata matsala kai azumin shine mafi fadala insha Allah ai wahalar ce dalilin shi ne al-mashaqqatu tajlibu al-taysir dalilin wahalar ce da mutun yake samu sai aka ce an mi rangwame abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da abunan arziki na nesa da na kusa da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriyarmu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka iyaye da amanna arziki da ƴan uwa da suka rigaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya lullube kabarinsa da rahamar shi ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika